Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a ranar 23 ga watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 25/31/60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya ko makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Yau Juma'a ake sa ran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan koya azawa Sudan ta Kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai. Jiya Alhamis, Masar ta nemi Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ƙuri'a da ake shirin kadawa da zai buƙaci Isra'ila ta tsayar da ayyukan gine-gine a sansanonin yankin Falastinawa. A Siriya, rundunar mayakan ƙasar ta ce ta sake kame birnin Aleppo.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji kira da Sarkin Hadeja ya yi wa gwamnatoci da su ƙara zuba jari a fannin ilimi.
Da lalle a ƙara kaso mafi tsoka ni in son samu ne ma a ce kashi 50 ma na kasafin kuɗin jiha domin sai da ilimi ake yin komai.
A jihar Borno kuma gwamnan jihar Alhaji Kashim Shatima ya musanta zarge da ake yi masa na rashin biyan ma'aikata na Ramat Polytechnic kenan. Kuma kamar kowace ranar Juma'a akwai shirin lafiya uwar jiki da Juma'a Ali za ta gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Juma'a ake sa ran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan koya azawa Sudan ta Kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai. Amma jakadu sun ce kudirin da Amurka take jagoranta sai ta yi ba zai samu nasara ba, duk da kashedin da aka yi cewa sabuwar ƙasar tana dab da fadawa ga yakin ƙare dangi. Amurka, wacce ƙasashen Burtaniya da Faransa suke goya a baya, sun dage cewa akwai buƙatar a gaggauta daƙi da kurarar makamai zuwa ƙasar domin kaucewa ci gaba da zub da jini a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amma ƙasashen Rasha da China da Japan da Malaysia da Venezuela da kuma musamman muhimman ƙasashen Afirka uku da ke kwamitin na sulhu, wato ƙasashen Angola da Masar da Senegal, duk sun bayyana shakku sosai kan wannan mataki. Wannan tirjiyar tana zuwa ne duk da gargaɗin da babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayar a farkon makon nan cewa Sudan ta Kudu ta san mafaɗa yaƙin ƙare dangi muddin ba a ɗauki matakin gaggawa ba na aza ƙasar takunkumin hana saida mata makamai.
Jiya Alhamis, Masar ta roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ƙuri'a wadda ake shirin yi a kan ƙudirin da zai buƙaci Isra'ila ta tsaye da ayyukan gine-gine a duk sansanonin 'yan sharuri zauna har sai illa masha Allahu a yankunan Falastinu. A da, kwamitin sulhun ya shirya zaman jiya Alhamis domin a kada ƙuri'an ƙudirin wanda ya buƙaci a tsaida duk ayyukan gine-gine a yankunan Falastinawa. An kira matakin na zama muhimmi domin ceto na shirin kafa ƙasar Falastinu wanda zai yi kafaɗa da Isra'ila. Haka kuma ƙudirin ya ce sansanonin yanzu ba su da tasiri a dokance kuma kasancewarsu muhimman, wato ko kuma munanan keta dokar ƙasa da ƙasa ce. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da kuma wato Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi kira ga gwamnatin shugaba Obama da ta hau kujerar naƙi akan wannan kudirin. Amurka ta ki amincewa da irin wannan kudiri a shekarar 2011, amma majiyoyi da dama sun gaya wa tashar talabijin ta NBC cewa Amurka ta shirya za ta kauracewa ƙuri'an ta jiya kamin daga bisani aka dakatar da shirin baki ɗaya. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ki faɗi matsayarta idan za a ƙada ƙuri'an da kuma a lokacin da aka tuntuɓe ta bayan an dakatar da shirin.
A Siriya, rundunar mayakan ƙasar ta ce ta sake kame birnin Aleppo. Wannan shine nasara mafi girma da rundunar ta samu a kusan shekaru 6 tana fafata a yaƙin basasar ƙasar. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad yanzu ita ke da iko kan illa'irin birnin a karon farko tun cikin shekara ta 2012. Birnin shine mafi yawan jama'a kamin barkewar yakin basasa a Siriya. 'yan tawaye sun amince za su janye daga birnin bayan farmaki na tsawon wata daya wanda ya sa suka rasa kusan kashi 90 cikin 100 na yanki dake karkashin ikon su. An fitar da wannan sanarwa ce sa'o'i bayan da jerin motoci na karshe da suka kwashe mazauna birnin na Aleppo rukuni na karshen da aka yi mako daya ana jigilar su. Amma Amurka da Majalisar Dinkin Duniya duk sun bayyana damuwa kan tashi-tashin hankula da suke aukuwa a wasu sassan kasar musamman a yankin Idlib inda nan ne aka kai waɗanda aka kwaso daga birnin na Aleppo.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake bude kasuwar nan ta Christmas a birnin Berlin bayan wani mutum ya auka wa kasuwar da babbar motar daukan kaya ranar Litini har ya halaka mutane 12. Yanzu an jibge ƴan sanda kuma sun kafa shingaye da manyan tubali. Masu kula da kasuwar sun tsaida shawarwari sake bude kasuwar ba tare da kade-kade da wake-wake kamar yadda aka saba ba. Yanzu an wato datsa fitilu na kendar da kuma furanni a daidai wurin da aka kai wannan harin a zaman karramawa ko tunawa da waɗanda harin ya rutsa da su. Hukumomi sun dukufa wajen farautan wanda ake zargi a duk fadin Turai. Suna neman mutumin wani ɗan ƙasar Tunisia ɗan shekaru 24 da haihuwa wanda jami'an ƙasar Jamus suka ce tuni aka ta sakiyarsa daga ƙasar tun cikin watanni da suka wuce. Anis Amri wanda shi ne kan gaba cikin waɗanda ake tuhuma da aikata wannan laifin ba amince da buƙatarsa na neman mafaka ba, kuma 'yan sanda suna kiwonsa bayan da suka samu labarin cewa yana shirin sayan makamai da nufin kai hari. Amma daga bisani aka yi watsi da binciken da ake masa tun cikin watan Satumba. Ministan harkokin cikin gida na Jamus ya ce bisa dukkan alamu Amri shi ne ya kai wannan ɗanyen aikin.
Goggon biri da tafi tsufa a duniya ta cika shekaru 60 a duniya. An shirya mata liyafa aka kawata wurin har da kyaututtuka ciki har da kek aka shirya wannan goggon biri. Goggon birin mai suna Kolo tun haihuwarta Allah ya yi mata farin jini ita ce goggon biri ta farko da aka haifa a zoo a birnin Columbus da ke jihar Ohio nan Amurka. Tana da ƴaƴa uku da jikoki 16 da tattaba kunne 12 da kuma tattaba kunne guda uku. A baya-bayan nan aka yi mata aiki domin fidda kumburin kansa amma likitoci suka ce ba ta da wata damuwa. Tuni ta zarce shekarun goggon biri mata da ake kiwonsu wato shekaru 37 da rabi. Kolo tana daga cikin tsoffin goggayen biri a fadin Amurka. Mafi yawan shekaru tsakanin birran maza shi ne wadda ake kira Ozi dan shekaru 55 da haihuwa da ke gidan dabbobi Kozu da ke birnin Atlanta.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Farfesa Abdullahi Yusuf Ribadu shi ne shugaban jami'ar jihar Jigawa kuma shi ne babban sakataren kungiyar shugabannin maluman jama'a ta Afirka. Wato Afirka ta yamma ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwali bayani akan muhimmancin bincike a jami'o'i.
Jami'a ba an yi ta kawai don a koyar da yara su samu digiri ba, amma jami'a ana so a samu sabon ilimi. So kuma sabon ilimi ba a samun shi sai an yi bincike. Muna so a wayar da kai ma waɗanda masu jami'o'in nan, a wayar musu da kai cewa fa lallai bincike yana da muhimmanci, shi zai sa ƙasashe su ci gaba. To kuma binciken nan ba zai yiwu ba in ba a ba da isasshen kuɗi ga wannan jami'o'in. Kamar yanzu muna da dangantaka mai kyau da Secretariat in ECOWAS. Akwai ECOWAS commissioners su ne suke cuɗanya kuma da shugabannin ƙasashe. Akwai abin da ake cewa communique, wani aika ma su wannan commission ɗin domin su yi nazarinta kuma su fahimtar da shugabannin ƙasashe kenan cewa ga fa abin da jami'o'i suke ciki a tarayyar Afirka ta yamma.
A cikin wannan mako ne dai jami'ar ta jihar Jigawa wacce aka kafa shekaru uku baya ta yi bikin ɗaukar ɗalibai karo na uku su kimanin 900 har ma mai martaba sarkin Hadejia Alhaji Adamu Abubakar Maje ke kirkira ga gwamnatoci su rinka baiwa bangaren ilimi kashi 50 cikin 100 na kasafin su a kowace shekara.
Daga musamman gwamnatin jiha saboda karkashin ta wannan jami'a take da lalle a ƙara kaso mafi tsoka ni in san samu ne ma a ce kashi 50 ma na kasafin kudin jiha domin sai da ilimi ake yin komai. In kasashen waje ko kasashen turai ilimin ne yasa suke cin gaba saboda suna bin sa kamar yadda ya kamata. So muna roƙon Allah ya ba mu nasara ya ba mu ƙarfin guyar taimakawa ilimi saboda jama'ar mu ta zamana ta samu ilimi ta samu rayuwa mai inganci.
A shekara mai zuwa ta 2017 ne dai jami'ar ta jihar Jigawa wadda aka yi wa lakabi da sunan tsohon gwamnan jihar Sula Lamido za ta yaye rukunin farko na dalibanta, yayin da kuma nan da shekaru 17 masu zuwa ne za ta rinka daukar dalibai kimanin 20,000 a kowace shekara. Inji Farfesa Abdullahi Yusuf Rabado.
Lokacin jami'ar ne za ta abinda ake so a yi duka za ta samu faculties wato tsangayoyi kusan 12 departments fiye da 100 ko 50 haka. To lokacin za a dauki dalibai ma kawai daliban da dai za su zama suna cikin jami'a za su kai 20,000.
Farfesa Abdullahi Yusuf Rabada kenan shugaban jami'ar jihar Jigawa dake garin Kafin Hausa kuma sakatare janar na kungiyar shugabannin jami'o'in Afirka ta Yamma Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yau dai a kan batun ilimi domin wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoto cewa gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shattima ya maida martani kan zargi da ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha ta Ramat suke yi cewa ba a biya su albashin watanni 6 zuwa 7 ba saboda tantance ma'aikata da yanzu haka gwamnatin jihar take ci gaba da yi.
Gwamnan ya dai maida wannan martanin ne a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana a zauren majalisar dokokin jihar Borno. A farkon makon nan ne dai ma'aikatan makarantar Ramat Polytechnic din suka zargi gwamnatin da wani bakarkashiya na yakin biyan su albashin su har na tsawon watanni 6 zuwa 7 a wani taron manema labarai suka kira a garin Maiduguri, wanda hakan ya sa gwamnan dokan wannan mataki na bayyana al'umma irin halin da yanzu hakan ake ciki a wannan jiha. Yace game da wannan koke da ma'aikatan Ramat din suka yi a ƴan kwanakin nan, na ga tantance in fito in bayyana a jama'a zahirin gaskiyan abin da ake ciki.
As of June 2016, the total workforce of Borno State was 27,000.
Yace daga watan Yunin 2016 ana da yawan ma'aikata 27,366 wanda kuma suka hada da waɗanda suke rike da makamin siyasa da ɗalibai da ma malamai.
A total number of 18,366 civil servants.
Yace yanzu haka an tantance ma'aikata 18,366 an kuma biya su. Wannan ne kuma ya kwashe kashi 80 cikin 100 na ma'aikatan da ake da su a wannan jiha da aka riga da aka kammala da su yanzu hakan. Yace akwai ma'aikata 3,441 da suke da matsaloli daban-daban, wanda ba su wuce kashi 12 bane kawai cikin ma'aikatan da ake da su a jihar. Wasu tsuraru ne kawai ke kokarin tada mana hankali, amma hakan ba zai sa mu yi kasa a gwiwa ba.
All the tertiary institutions across the length and breadth of this country, Borno State government.
Yace duk cikin makarantun gaba da sakandare da ake da su a tarayyar Najeriya, jihar Borno ne ke biyan albashi mafi kyau, kuma na umarci kowane ne ma da ya kareta ni idan ba gaskiya bane wannan batun. Kuma Baba Shuwagwani shine shugaban gamayyar waɗannan kungiyoyi da ya shaida mana mai labaru cewa su yanzu kan a shirye suke tsaro a ladataka na dukkan mataki da gwamnatin za ta dauka akan su.
Abinda su suka yi ba mu amince ba, suna da wata manufa, in ba haka ba wannan abin ya kamata ya kare yanzu. Ba gaskiya ne ko kadan a cikin abinda yasa ba gaskiya. Mu rubuta ma SSD, mu rubuta head of service, mun je kuma wajen da tantancewa din ana dauke mu kamar yara ne, ba mu san komai ba. So gwamnati mun san cewa gwamnati tana da wata manufa, in ba haka ba me yasa ba za ba mu dama mu gan gwamnati ba? Yanzu mun ba wa gwamnati kwana 21.
Kuma Baba Shogoni kenan shugaban gamayyar kungiyoyi da kuma ma'aikata da ma malamai dake aiki a makarantar Ramat dake garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Idan ka haifi ɗanka sannan yayi faramare ai yayi sakan dire ai ya dai ni basi ya je yaman darasha ya gangara America.
Tuma dalla a gaida Haruna Dauda. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 12:14 kenan a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Yawa masu wuraren lafiya a jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani daga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, yau za mu fara ne da wannan wasiƙa, ko da yake ka sha ma ba da ansa game da wannan matsala.
To
wasiƙa ta fito ne daga wani bawan Allah da ke can jihar Adamawa, Najeriya.
To
ya ce idan yana da matsala, ko kuma matsala za a ce matarsa ce.
To
ya ce idan ta kwanta tana bacci, irin in suna cikin hira, wai ko wanda yake nisan yadi 20 zuwa 25 zai ji ƙaramin sharin nan nata. A saboda haka yake tambayan ka, don Allah, ko akwai wani abu da za a yi na taimakawa, ko kuma wani mataki za su ɗauka?
To abin da ke faruwa, kin san abin da ke kawo min shari,
inda
iska ke shiga, ƙogoro ya shiga, bututun da iska ke shiga tuwa huhun ɗan Adam, akwai wannan kamar kofa ne. To wani lokacin ne yake, in dai mutum na bacci, iskar na shiga yana da ƙarfi, so sai ta ƙara. To abin da ke sa, to akwai abubuwa da yawa da ake yi, akwai ɗansu abubuwa da ake ya sa mutum ko ya fetsa, ko kuma lokaci akwai ɗansu mutane inda ya tsanani, kamar nan aka yi wani irin bincike, a sa mutum wani abu a bakinsa yadda zai sa iskan ke shiga ta wannan, yadda mutum ba zai rinka bin sharin haka ba. Amma zai iya zuwa, akwai likitoci musamman da suka gwanince a kan kamar abubuwan bacci haka, to za su iya bincika su tabbatar da kuma abubuwan da ke faruwa, sannan za a iya taimakonsu. Amma akwai wasu abubuwa da ake sayarwa, waɗansu suna iya taimaka, za a mutum kan fitsa ne, ko mutum za a kamar sha ko a fetsa a bakin ɗan Adam. To wai kan sa shi wannan abin da ke ƙara ɗin ya ɗan ƙara taushin da ba zai ƙara da ya ba. Amma duk waɗannan gwaje-gwaje ake yi a kansu. Amma malamin, abin tun da abin ya yi tsanani haka,
zai
iya samun likitansu a duba, bayyana masa abin da ke faruwa, za a iya taimakonsa a yi Hajiya.
Da akan ci sa'a warkar kwata-kwata?
Akan yi sa'a, yawanci akan yi sa'a yadda za a iya warkar da shi kwata. Wani lokaci waɗansu mutane wani lokaci suna samun sun yi ƙiba da yawa, waɗansu mutane suka yi wannan. Kuma waɗansu mutane kuma yadda suke kwanciya, ko kuma za a taimakonsu da yadda za su yi, da yadda matan za ta rinka bacci, da abubuwan da za ta rinka sha, ko abin da za ta fetsa zai iya taimaka. Amma wannan sai an yi gwaje-gwaje tukun Hajiya. Wannan a ƙasashen yadda ake yi, akan sa mutane su je kamar za a je yadda za a sa mutum ya kwanta yana bacci, za a rinka duba sa abubuwan da ke faruwa yana bacci,
wato ya kwanta a asibitin a yi nazarinsa,
a rinka lura da shi, sannan a yi ta nazarin abubuwan da ke faruwa. To wannan na iya, akwai wasu waɗanda ake ba su wani abu da za su yi a bakin, a hancinsu, yadda iskan yake hura iskan a hankali cikin makogoro, sannan yadda ba za ta rinka min sharin haka ba. Amma duk waɗanda sai an yi gwaje-gwaje.
To ina fatan Allah ya sa a dace, ina kuma fatan shi wannan malamin yana kusa, kuma ya ji wannan bayani da kai. To likita, wasiƙar mu ta gaba ta fito ne daga wajen Muhammad Jauro Tukur a can Ako, jihar Gombe.
To
shi kuma yana so ne ya san me ke hana mutum yin bacci ne.
To akwai abubuwa da ke hana mutum bacci. Wani lokaci damuwa da abubuwan duniya sun damu mutum da yawa. Waɗansu kuma mutanen, waɗansu ga akwai wasu magunguna da muke sha suka hana mu bacci. Wani lokaci kawai, wani lokaci mutum kawai za ga, wani lokaci bai iya bacci ma, akwai haka.
To likita, kamar yanzu mutum ya je likita ya ba shi magani, in yana shan maganin ya fahimci cewa in ya sha maganin yana hana shi bacci, yana iya koma ne a canja mishi maganin ko?
In dai kana shan domin maganin da kake sha, don akwai wasu magungunan da in ka sha suna hana ka bacci. In dai maganin da kake sha yake hana ka bacci, ko koma har kika ce maganin na hana da bacci, a canza mini wani. Don yanzu yadda magunguna suke yanzu na zamanin yanzu, akwai magunguna kala-kala, ya canza a baka wanda ya kamata, wanda ba zai hana ka bacci ba.
To in kuma ba magani ba ne, in wani abin ne, akwai abin da za a iya yi ma mutum?
In akwai wani abu ne, akwai abin da za a iya, yawanci za a zauna da mutum ne a tattambaye shi me ke faruwa, abubuwan da ke faruwa a rayuwarsa, to kuma da abubuwan da ke faruwa game da yanayin rayuwarsa duka gabaki ɗaya.
Ina ganin tunda wannan malamin ya rubuta, ina ganin matsala ce babba gare su kila.
Saboda haka dole a yi gwaje-gwaje. Kuma wani lokaci akan ba mutane maganin da zai sa su rinka bacci, amma akan ba mutum na kwana na lokaci kalilan ne, domin waɗansu magungunan da ke taimakon mutum bacci, mutum in ka sha su da yawa, to wani lokaci kan sa mutum ba zai iya bacci ma sai ya sha su, saboda haka wannan ma suna da illa su ma.
Wato sai ya zama jiki kenan, dole sai mutum ya zama kamar jaraba.
mai jaraba saboda haka shi yasa ba a cika sa ba mutane maganin baccin kowane lokaci haka ba za a gwada akwai kuma wasu abubuwa da mutum zai iya za a ce mutum ya sha kafin ya kwanta sukan taimaka mutum ya rinka sai rinka jin bacci sai bacci kawai.
Shugaba Yushau Dattijo a can Tudun Kogora ne a can karamar hukumar Zaria jihar Kaduna.
To.
To ina ganin wannan kila camfi ne.
To hajiya.
Wai shin gaskiya ne kowane mutum yana da kwayoyin cutar da suke haddasa kuturta da sankara ko daji wato kansa a jiki?
Wannan camfi ne hajiya wannan ba haka yake ba.
To ko da yake ka sha bayani akan sankara to tunda yayi wannan tambayan waɗanne abubuwa suke sawa waɗannan cututtukan da ya bayyana mu fara da kuturta.
To kuturta kin san wani kwayar bacteria ko wani kwayan cuta ne dake shiga cikin nan da kawo wannan ciwon to yanzu ma ai an ci
ba a gani
shi ma sosai yanzu nan domin yawan wannan kwayan cutar yanzu an kusa kare da shi gabaki daya hajiya to kuma na shi wannan na biyu din
daji
na daji din wannan sankara din to abin da ke faru kowanne akwai abubuwan da muke a jikin mu wani lokaci zaga yanda Allah ya halicce mu ba wannan mutane zaga wani ko ciki ko wani ɓanayin jikin mutum wani lokaci wani abu kan faru da zai canza yadda yanayin ƙwayoyin halitta suke a wannan ɓanayin jikin sai su zama kamar sankara.
Wato akwai dai sankara na kowane fanni na jiki
kenan. Akwai shi domin yadda ƙwayoyin halitta ke yaɗuwa ne yadda kuma suke aiki to wani lokaci domin wani dalili har yanzu ma masu ilimin kimiyya ba tabbata gane yadda abubuwan ke faruwa amma har yanzu ana bincike domin akwai ɗansu abubuwa da ake cewa irin ƙwayoyin halitta da ake kira jin suke kawo su akwai da abubuwa da yawa da ake tsammani wani lokaci ko ɗansu abubuwan da suke kusa da mu ko abubuwan da muke yi a rayuwarmu suke sa to akwai abubuwa da yawa da ke kawo su hajiya.
To waɗannan cututtuka guda biyu ana gadon su?
Kamar sankara ana gado da waɗansu ana gado su waɗansu su
amma waɗanne ne cikin sankaran da ake waɗanne ne ake gado?
To kamar na mata irin wanda ake na nono din nan
ana gado
ana iya gadon su inda za ka ga kamar mutane a cikin
dangin
mutum suna da su to akwai waɗansu kuma kamar irin na maza kamar irin na kamar na prostate ko kuma abin nan ana iya gado na matsayin mafitsara wani lokaci ana iya gado amma ba duka ake gado ba ko shi ma wannan na kamar na mata din wani lokaci akwai abubuwan da mutum zai iya kare kansa wani lokaci.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
Ibrahim Abdullahi Baba a can Abuja.
To.
To shi kuma ya ce wai meye amfanin man gyada ne a jiki domin ya ji an ce wai man gyada yana kawo ciwon shawara.
Man gyada bai kawo ciwon shawara.
Canfi ne ko?
Canfi ne. Kin san akwai irin mai kala-kala akwai waɗanda ake kira waɗanda ake samun daga kamar.
Masara da sauransu.
To kuma akwai waɗanda ake samu daga man da ake samu daga dabbobi to waɗansu ake kiransu transfer da waɗansu to irin wanda ake samu da kamar su gyaɗa su masara da sauransu sun fi kyau ko kuma irin su olive ɗin nan da ake samu sun fi kyau.
To wane rukunin kayayyakin gina abinci ne ake samu daga man gyaɗa?
To man gyaɗa akwai kamar irin su rukunin A da B da sauransu ana samu kuma wani lokaci a man gyaɗa aikin sun lokaci akai amfani da shi kamar banda man akai kamar wanda ake kuli-kuli da su da sauransu abubuwa din daga man gyaɗa waɗannan ka hada suna baka wannan kamar rukunin protein na gina jiki shi wannan kamar abubuwan da ke cikin kamar kuli-kuli din amma man din yana da amfani akai yakan taimaki inda ka samu mai kyau din yakan taimaka ya rage irin maikon da ke cikin jiki mara kyau da ke cikin jikin dan adam ma wallo.
To amfanin man gyaɗa kenan.
Da irin su olive oil waɗansu da ta taimakawa.
Wato na zaitun kenan.
Na zaitun
To shi kuma Musa ɗan bako Kabo mai sai da kifi?
To.
A Jos jihar Plato.
To.
To shi ma ina ganin kila camfi ne.
To hajiya.
Mu wai gaskiya ne lemun tsami yana maganin shawara?
To wannan dai masu ilimin kimiyya ba su tabbatar da wannan ba hajiya.
To shi kuma lemun tsami me yake mu mutum a jiki?
To lemun tsami yana da abin da rukunin cha kamar vitamin C kenan. To yana da wannan shi wannan yana shi ma an ka sha yana taimaka kamar na jiki da sauransu da irin abubuwan da ke kare jikin ɗan adam da sauransu waɗannan su cha din yana waɗansu mutane suka ce ma an kana shan shi da yawa kamar irin su mura da sauransu abubuwa su rukunin cha din suna taimako wani lokaci suna taimakon kare zuciya da sauransu amma duk waɗannan suna da amfani.
Kamar rukunin cha din da ke lemun tsami shi ne kuma yake lemun zaki?
Duk iri ɗaya ne hajiya. Shi dai lemun tsami tsamin abin da ba a so ba a son ka rinka shan shi kowane lokaci haka domin shi wannan lemon tsamin don akwai citric acid shine wanda ke cikin sa da yawa to shi wannan yana iya wani lahani ga hakoran mutum
to wani irin lahani kenan likita
acid ne to acid din shi abu farin da ake kira enamel yana in dai ka tunka cewa yana dan cinye shi kadan kadan amma in kana shan shi akai akai to amma in kana shan shi kowane lokaci wannan shi yana irin wannan
sai banna
sai dan banna haka
to saboda haka in mutun zai amfani dai ya san yanda zai daidai wa daidai
ko duk akwai wasu mutanen ma yawanci in dai ba so su suka sa matsa shi kaman anan kasashen kudaden larabawa su kan matsa lemon tsami akan naman su kafin su
eh ko musamman ma kaman irin su kifi da
sauransu eh to wannan ana iya yin shi haka shi wannan bayar da shi illa da yawa haka
to masu sha da shayi kuma fa
da sha da shayi shi ma ba shi da illa da yawa amma shi kima kin san kamar shi ma shayi din da irin su coffee din shi ma bai kamata ka rinka shan shi kowane lokaci in ka sha ka rinka kuskura bakin ka bayan ka sha shi ma yana da illa akan shi wannan enamel din
to likita ka san ko wasu mutane in suna mura sai a yi shayi sai kuma a sa lemon tsami a sha yana wani magani ne ko dai kawai dan mutum ya ji dadi a bakin sa
to kin san duk wanda ka sha kin san kaman kana da mura domin hancin ka toshe da mura da majina da ke yawa a kirjin mutum da kan mutum in ka sha kowane irin ruwa ka sha ko purple soup ne ko ruwa ne to yake rage kaurin majinan da ke cikin kirjin ka da hancin ka ko kanka to sai in ka fitar da shi zaka rinka fitar da shi da yawa to wannan shi ke taimakawa
a saboda haka to shan lemon tsamin ba wani magani yake ba kawai ko
kuma da shi mai abin cha din nan da muka yi magana yana taimakawa
to
shi kuma kin san akwai wanda turaki kira decongestant to shi irin ruwa din nan yana zama kaman decongestant wanda ke rage kaurin majinan da ke cikin kirjin ka ko a hancin ka ko a cikin kanka
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Juma'a ke tsaron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan ko a azawa Sudan ta kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai. Amma jakadu sun ce kudurin da Amurka take jagoranta sai ta yi ba zai samu nasara ba duk da kashedin da aka yi cewa sabuwar ƙasar tana dab da fadawa ga yakin ƙare dangi. Amurka wacce kasashen Burtaniya da Faransa suke goya a baya sun dage cewa akwai buƙatar a gaggauta daƙile kwararren makamai zuwa ƙasar domin kaucewa cigaba da zubda jini. Amma ƙasashe da dama ciki har da Angola da kuma Masar da kuma Senegal ciki har da Rasha da Japan da Venezuela da Malaysia suna daga cikin ƙasa da suke ganin wannan mataki ba tilas bane a ɗauke shi. Jiya Alhamis Masar ta roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ƙuri'a da ake shirin yi kan ƙuduri da zai buƙaci Isra'ila ta tsaida duk ayyukan gine-gine a duk sansanonin ƴan share wuri zauna har sai illa masha Allahu a yankunan Falastinawa. A da kwamitin sulhun ya shirya zama jiya Alhamis domin a kada ƙuri'a kan ƙudurin wanda ya buƙaci a tsaida duk ayyukan gine-gine a yankunan Falastinawa. An kira matakin a zaman nan muhimmi domin ceto shirin kafa ƙasar Falastinu wacce za ta yi zauna kafada da Isra'ila. A Siriya rundunar mayakan ƙasar ta ce ta sake kame birnin Aleppo. Wannan shine nasara mafi girma da rundunar ta samu a kusan shekaru 6 tana fafata a yakin basasar ƙasar. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad yanzu ita ke da iko kan illahirin birnin a karon farko tun cikin shekara ta 2012. Birnin shine mafi yawan jama'a kasar kamin barkewar yakin basasa.
To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu sai kuma da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana 8 agogon Ghana kenan. Za ku ji mu dauki da wasu labarai da kuma sauran shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku muna taya Malam Muhammad Sani da Malama Aisha Jauro wato murnar aurensu kenan wanda za a yi gobe Asabar 25 ga wannan wata. Allah ya kai mu, wato za a yi shi da misalin karfe 9:30 na safe a kofar gidan Alhaji Umaru 4040 a gidan wato Jabbi Lamba kenan a karaman hukumar Gile a jihar Adamawa. Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zuri'a mai albarka. Sannan kuma muna ƙara mika sakon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan a Kano da iyalansa baki daya bisa ga rasuwar dan su wato Alhaji Ibrahim Uba. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. To sai kuma wato muna kawo ƙarshen wannan shiri kenan a madadin kowa da kuka ji muryoyin su a wannan shiri da sauran ma'aikatan mu. A nan sashen Hausa Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.